Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 19 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Cameroon da Chad. To a cikin shirin namu na yanzu, a kwanan nan ne wasu masana tattalin arziki suka samu kyautar Nobel akan bincike ko nazari domin kawar da talauci a duniya. Sannan kuma muna tafe da rahoton akan wani taron kabilan Tibi da Jukun da kungiyar Arewacin Nigeria ta CNG ta shirya a Jalingo. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A wani babban koma baya da Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya fuskanta, 'yan majalisar dokokin kasar sun kada kura'a a yau Asabar akan jinkirta yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyarsa da shugabannin EU akan fadda Burtaniya daga tarayyar Turai ko a'a, abin da ya dagula shirye-shiryen gwamnatin kasar na ballewa daga tarayyar a ƙarshen wannan watan. A wani zamanin musamman da majalisar dokokin ta yi da zammar amincewa da yarjejeniyar fadda kasar daga tarayyar Turai, 'yan majalisa 322 ne suka yi watsi da yarjejeniyar har sai an sanya hannu a dokar aiwatar da shirin, yayin da wasu su 306 suka amince. An kada kura'a ne da niyyar tabbatar da cewa Burtaniya bata fita daga tarayyar EU ranar 31 ga watan nan na Oktoba ba tare da wata yarjejeniya ba. Hakan na nufin yanzu dole Johnson ya nemi karin wa'adi daga tarayyar Turai, tunda a baya 'yan majalisar dokokin kasar sun sanya hannu a wata doka da ta tilasta masa yin haka idan har ba a cimma yarjejeniyar fadda kasar daga EU ba a ranar Asabar. Har yanzu gwamnatin kasar na sa ran sa hannu a dokar da ta kamata zuwa ƙarshen watan nan don Burtaniya ta iya samu ta balle akan lokaci. Bayan kada kura'a, Prime Minister Johnson ya ce sakamakon kada kura'a bai razana shi ba ko ya tada mishi da hankali, kuma zai ci gaba da shirye-shiryen barin tarayyar ta EU. Carrie Lam, shugabar yankin Hong Kong, ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa, wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong saboda wani kudirin doka da zai ba Hong Kong din damar mika masu laifi Taiwan ko kuma China ko wasu wuraren, wanda Lam ta sanar da janye kudirin daga baya. Lam ta ce mutumin ya ce a shirye yake zai mika kansa ga hukumomin Taiwan. Ms. Lam ta faɗi cewa Chang Tong Kai ya rubuta mata wasiƙa yana cewa zai mika wuya ga Taiwan dangane da zarginsa da ake yi da hannu a laifin kisa. Dama dai ana zargin Chang da kisan budurwarsa a Taiwan. Bayan da ya gudo daga Taiwan, an damke shi a Hong Kong akan zargin laifin halatta kudaden haram, amma ana sa ran za a sako shi kwanan nan. Makonni 20 kenan a jere, birnin Hong Kong ke fuskantar zanga-zangar kin jinin gwamnati, bayan da a makon nan duka bangarorin biyu suka nuna cewa babu abin da zai canza. Masu zanga-zangar sun ce babu gudu babu ja da baya akan bukatocinsu guda biyar game da gwamnatin Hong Kong. Ita kuma Ms. Lam ta ce ba za ta iya biyan bukatun masu zanga-zangar ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madugun 'yan adawa kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma kasarsa a yau Asabar, ana kuma sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Duka shugabannin biyu suna da kasa da wata ɗaya su cimma matsaya bisa ga wata yarjejeniyar sakarattabawa hannu shekara ɗaya da ta gabata. A shekarar 2011 Sudan ta Kudu ta sami ƴancin kai daga makwabciyar ta Sudan, amma a ƙarshen shekarar 2013 tashin hankali ya barke a ƙasar akan gwagwarmayar rike madafin iko tsakanin shugaba Kiir da Machar, mataimakin shugaban ƙasa. Fadan da aka yi a ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar dubban ƴan Sudan ta Kudu, ya kuma tilastawa miliyoyin ƴan ƙasar tserewa daga gidajensu. Machar na neman tabbacin kare lafiyarsa kafin ya koma Sudan ta Kudu zaman dandandan. Cikin mataimakan shugaban ƙasa guda biyar, Machar ne za a nada na ɗaya a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwar. Yau Asabar, hukumar zaben ƙasar Afghanistan mai zaman kanta da ake kira IEC a takaice ta tabbatar da cewa ta jinkirta fadda sakamakon zabe na farko na shugaban ƙasa da aka yi ranar 28 ga watan Satumba kamar yadda aka shirya. Shugabar hukumar Hawa Alam Nuristani ita ce ta yi wannan sanarwar da aka dade a Najera a wani taron manema labarai da aka yi a birnin Kabul a ranar da ya kamata hukumar ta fadda sakamakon zaben. Nuristani ta ba al'ummar Afghanistan haƙuri akan kasa fadda sakamakon akan lokaci, amma ta kara matakin jinkirta fadda sakamakon. Tana mai cewa hakan zai kara tabbatar da cewa an yi gaskiya da adalci a zaben, zai kuma maido wa jama'a da ƙwarin gwiwarsu. Shugabar hukumar ta yi alƙawarin cewa hukumar za ta fadda sakamakon nan ba da dadewa ba, amma ba ta yi ƙarin bayani akan koyaushe ba.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai masana tattalin arziki da siyasa na ci gaba da maida martani game da kyautar Nobel na tattalin arziki domin kawo da talauci da kuma na zaman lafiya da Prime Minister ƙasar Habasha ya lashe. Ga wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, da ƙarin bayani.
Kyautar Nobel na bana ta fuskar tattalin arziki dai an bada shi ne ga wasu masana tattalin arziki guda uku, Abhinej Banaji da Esther Duflo da kuma Michael Kramer, wanda suka ci kyauta na 51. An ko bada shi ne sabili da kokarin da suka yi na bincike da kuma gano hanyoyin magance talauci, musamman ma dai a kasashe masu tasowa. Dukkanin malaman jami'an dai suna kasar Amurka ne a shekarar 1990, wayannan malaman jami'o guda uku suka gudanar da wani aiki na bincike game da yadda wani abin ihsani ke taimakawa yara wajen shiga makarantu a kasar Kenya, wajen jawo hankalin iyaye da kuma yara zuwa makarantu, wato dai na bada abinci ko kuma makamantan wasu ihsani da za su taimaka musu. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da sakajari, kuma ya min ƙarin haske game da shi wannan kyauta na Nobel da kuma tasirin wannan bincike da wayannan masana da tattalin arziki suka gudanar.
Wannan bincike da mutane uku suka hadu suka yi, wato da Banaji da Duflo da Kramer, wanda har yasa suka samu kyautar Nobel Prize. Wato bincike ne suka yi na kokarin ganin yadda za a kawar da talauci wanda ake yaka a duniya baki daya, sai suka nemi wani yanki da talauci a ya kamari. Na farko suka duba Kenya, sannan kuma suka duba a India. Wato nazari ne suka fita, ba wai nazari bane wanda suka zauna suka yi kaman wani sashi na bincike, fita suka yi suka auna suka ga dangantaka tsakanin gudunmuwa da gwamnatoci suke ko kuma mutane masu zaman kansu suke da kuma ilimi, saboda sun akwai an ittifaki cewa akwai dangantaka tsakanin ilimi da kuma kawar da talauci, saboda idan an samu ilimi zai iya kawar da talauci, sannan kuma akwai dangantaka tsakanin samun cikakken lafiya na yara da zuwa karatu, sannan kuma da kawar da talauci.
To sai dai kuma a yayin da nahiyar Afirka da kaurin suna wajen batun talauci, a waje da kuma daya daga cikin yayan nahiyar Afirka ne, wato shugaban kasar Habasha Mr. Abiy Ahmed Ali ya lashe kyautar Nobel na zaman lafiya na bana.
Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts
Wata babban jami'a na hukumar da ke bada kyautar Nobel ta duniya na kasar Norway kenan ke bayani game da wannan kyauta da Prime Minister kasar Habasha ya samu. Yanzu dai hukumar da ke kula da bada kyautar na Nobel dai ta yi la'akari da kokarin da shugaban kasar ta Ethiopia ya yi ne wajen wazar da zaman lafiya a tsakanin kasar sa da kuma kasar Eritrea. Da kuma masana harkokin siyasa da kuma tarihi ke kallon wannan nasara na Abiy Ahmed Ali. Ga dai abinda Dr. Alharun Muhammad, malamin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna ke cewa.
Wannan kyautar girmamawa da aka saba bayarwa nasara ce ga shugaban ƙasar Habasha, kuma nasara ce ga ƙasar Habasha, har wa yau nasara ce ga nahiyar Afirka, kuma kalubale ne ga shugabannin ƙasashen Afirka, musamman ƙasashen da suke da rikici na addini, na ƙabila, na tashin hankali tsakanin matalauta da masu wadata. Cewa ashe zaman lafiya yana da rana, kuma sai a yi mutu a ga ya za a yi a kawo zaman lafiya.
Fatan al'ummar nahiyar dai shine na ganin shugabanni sun yi amfani tare da koyon darasi da waɗanda suka samu waɗannan kyautukan suka yi wajen ci gaban al'ummar su baki daya. Babin Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida Jibrin. Ƙungiyoyin Arewacin Najeriya ta CNG ta shirya wani taro a Jalingo da ke jihar Taraba wanda ya samu halarcin bangarorin ƙabilun Tibi da Najukun, inda suka tabo batutuwa da dama tare da lalubo matakan magance su. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Daniel Emmanuel Angui da ke cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan Jukun ya koyaba da wannan mataki da aka dauka.
Ina representing Jukunawa na wannan ba a wannan taron. Wannan tattaunawa gaskiya mun ji dadi sosai. Zuwan CNG kamar wanda suka zo ne su zo mana ruwan sanyi a jikin mu, tsakanin mu da Tibabe. Mun da suka zo suka yi bayani mun fahimce juna. Da muka fahimce juna, abubuwan da muka tattauna sun nuna mana gaskiya za su kai maganan nan gaba wurin da yafi mudin nan wanda za mu yi magana. Kaga idan iyan kai gaba, ai wurin da za su tattauna gaba zai fi namu nan muhimmanci, kuma za mu yi aiki.
Kamar dai Daniel Angui, shi ma wakilin al'umman Tibi cewa ya yi.
Sunana ce Goodman Dahida, President General Tea Culture and Social Association Taraba State. Suka kiro mu cewa zanga-zanga da muke yi nan ba zai ba mu amfani ba. Bayar abubuwa da muke yi nan mun juna mu. So muka ji daɗin zuwan su sosai. Kuma resolution da suka ba mu mun san cewa gaskiya zai kawo mu jin gaba a sadin Taraba. Farko inda wannan abun ya fara ba maganan siyasa ba. Inda siyasa Tibabe sun zaɓe Jukunawa a governorship, a senate, a house of assembly, a membership.
Da yake jawabi a shiru shirif na gamayar kungiyar Arewacin Najeriya ta CNG, wanda ku hailaye memba ne ma kungiyar Tibba ta Arewa SCF, ya ce sun shirya wannan taron ne domin a gano bakin zarin magance tashi-tashi hankula da ke wakana tsakanin Tibi da Jukun.
Duk inda muka ga wata matsala a Arewacin Najeriya, za mu je mu tsaya a kai mu ga mun yi kokarin yadda za a kawo maslaha a cikinta. Abin da ya shafi wanda gwamnati za ta yi, mu rubuta mu ba gwamnati mu ce ya kamata ce kaza. Abin da ya shafi sarakuna ko malaman addini, mu gaya musu cewa ga matsala a guka za, kuma ga abin da ya kamata ku yi. Abin da ya shafi mutane masu kananan shekaru daga 50 zuwa ƙasa irin mu ma mu injejin wanda suke cikin abin, mu jawo su mu zauna mu tattauna mu nemi maslahansa. To kowa ya san yadda rigima ta balle tun daga watan April na last year ake ta faɗa tsakanin ƙabilar Tibi da ƙabilar Jukuna da suke zaune a Southern Taraba, kudancin jihar Taraba. To abin nan kullun sai kashe rawuka ake, abin ya ki shage cinyewa. Shi yasa yau muka zo tun shekarun jiya muka shigo garin nan, muka zauna muke ganawa da shugabannin Tibin da shugabannin su Jukuna, inda muka yi sa'a suka fahimci matsalar wannan abin ba wanda zai ci riba da shi.
Kawo yanzu gwamnatin jihar Taraba ta ma kafa wani kwamiti na musamman domin duba wannan rikici, inda gwamnan jihar Aktar Dare Disen Isiaku ya saba layar ganin an kawo ƙarshen zub da jinin. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin siyasa ya ce ba kamar yadda wasu ke zargi ba, gwamnatin jihar ta damu da irin tashi-tashi hankulan da ke kana tsakanin waɗannan ƙabilu biyu.
Gwamnatin Taraba ta riga ta kafa kwamiti na Jukun da Tibi, kwamitin kuma suna nan suna aiki, kuma inda yaddan Allah za a samu maslaha, domin na gani a yadda aka fara an fara akan gaskiya, idan kuma ana tafiya akan haka, domin duk fa inda ka gani ana falace falace, to akwai rashin gaskiya, akwai kuma zalunci a wani wuri. To amma idan an fidda son kai an yi sakani da Allah, to na gani za a samu.
To ko me ƴan majalisar dokokin jihar ke game da tashi hankalin da ke wakana a tsakanin waɗannan ƙabilu biyu na kudancin jihar Taraban? Hadar Bashir Muhammad Bafe da ke wakiltar mazaban Guroje shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar
kudancin Taraba. An yi kwamiti wanda aka kawo Jukunawa Inaji 30, Tibabe 30, su zauna a tattauna a ga menene damuwan din, ta ya za a yi. Kusan hanya duka an tare, yanzu baya biyuwa mai zuwa Abuja ma sai ya bi ibi da sauransu. To wannan duk ana neman maslaha yanda za a yi, a yi resolving. Alhamdulillah an dan kwana biyu ba a ji kashe-kashe ko irin hare-hare na zuwa wasu ƙauyuka da gonaki da sauransu, ko a farma wasu ɗaiɗaiku a gona, duk an daina. Muna fatan hakan ya dore. Har in ya dore, Allah ya kawo mana zaman lafiya, zaka ga ko hankalin gwamnati zai dawo a yanda za a yi ci gaba.
Sai ki cinyewa majalisa ta kan gaito shugaban al'umma, kun taba gaicen ko sarakuna?
Wannan harkan gwamnati ne, tsarin gwamnati ne, wanda majalisa zastarwa ne suke yi. Majalisa dai haka kadai ba za ta tashi ta shiga binciken abu ba, sai akwai petition, sai akwai wani korafi.
Koma da menene patako shine Allah sa irin waɗannan taruka suke haifar da dame ido. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha ta dawo Abuja bayan zama a ƙetare na wata biyu, da hakan ya haddasa jita-jitar rawar shugaban na shirin auren minista Sadiya Faruk. Cimma matsayakan aiwatar da mafi karancin albashi naira 30,000 tsakanin gwamnatin Buhari da 'yan kwadago ba. Gano yara tara Kanawa da aka sace aka sayar a Kudu maso Gabas ya haddasa kiran hukunci mai tsauri. Ga ra'ayin mai sharhi Aisha Zakari Yasmin.
Magana ta mutu, ita fa wannan maganar sata yara shine ce mutun yana ta aba, ce har ya kai tara shine abin ya fashe.
Ministan jirage Hadi Sirika ya ce tashoshin jiragen Najeriya a yanzu na cikin mafi hatsaro a duniya.
Da makin mu bai kai ko 60 ba ma, cikin 100. Bayan shugaban kasa ya zo, yanzu makin da aka ba mu na tsaro kashi 96.4 daga cikin 100.
Kasafin kudin 2020 ya kai karatu na biyu a gaban majalisun tarayya biyu, da hakan ke nuna alamun amincewa da shi da wuri don tasirin APC a majalisar. Nasira da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman da kuma rabaran Murtala Mati daga Kano. Ga madakin samunakan.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin samunaka a nan masarautar samunaka a ƙarƙashin Lera Local Government. Wannan kira ne nake yi murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasarmu Najeriya, musamman ma mu a arewa, arewacin Najeriya. Irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe, sace-sace ya yi yawa. Ya kamata mu 'yan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa, mu zauna mai karatun tanatsu, mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da. Wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa, wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro, akan addini, akan kabilanci, akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba. Kuma anan za mu kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati. Gwamnatin nan na jaha ne, na tarayya ne, na karamar hukuma ne, da su kullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana. Na san gwamnati tana iyakar nata kokari, amma Hausawa sun ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. To hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna hakkinmu akan talaka, wato mulki. Muddan aka ce kai mai sarauta ne, mai mulki ne, to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka, kare mutuncinsu, kare dukiyarsu da lafiyarsu. To muddan ba wani abu mai kama da wannan, na tsare lafiyarsu da dukiyarsu, rayukansu, to ba fa mulki ba kuma sarauta. To mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu fada ne aji. To amma a wannan zamani Allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna, ba a sauraron hakimi ko sarki ko dakace. Kuma su dinnan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya, su ya kamata a tuntuɓa a nema. Da ba zan manta ba muna yara, ko bako aka yi, idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce ga shi shi bako ne, za a tambaye shi meye sana'arka, idan wanzami ne shi, idan makeri ne shi, idan majami ne shi, idan ba ma ba duku ba ko sana'ar gore yake yi, kai ko jan alewa yake yana talla, za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari, sai a ce a kai shi gidan wani. To lokacin kamar da ne magana na ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. Saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa, an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu. Amma duk da haka akwai wato role wanda yake, akwai yadda za a yi amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani, al'umman da suke ƙarƙashinsu za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da yake faruwa wuri kaza. To yanzu kowa yana tsoron ma ya je ya kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba, ba a yarda da shi ba, ko kuma a wani bako ne da aka gani ba a amince mai da shi ba. To ƙarshen ta ko ka kwana ciki, ko da a yanka ka ko a kashe ka. Saboda haka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa, saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru.
Shi ma Rabaran Murtala Mati ya ce,
ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabaran Murtala Mati dan Gora, mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa tarayyar jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya, duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu kiri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rasa juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozarta juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17, Ubangiji ya ce, ku sa wa masu tsananta muku albarka, ta sa musu albarka kada ku la'ance su ta taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa ya ku kaunar juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa cikin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi ƴan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39 ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka giya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 14 sura 12 aya 14 Ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda wa ba wani wanda zai ga Ubangiji abin da kai shi da bakin ciki ƙasar mu Najeriya ta ga wasu jin ta zai da jiki fada kace kace juna da sunan addini in musamman arewa kace kace rayuka a Plateau a Benue a Taraba a Adamawa a kudancin Kaduna da kuma Zamfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki iyayen mu da kakannin mu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma tribar zaman lafiya tare menene yasa mu ba za mu yi hakuri da juna ba me yasa ba za mu daina raina da kyamar juna ba me yasa ba za mu haɗa kai da juna ba kwastoci su da bani Tunisia da da kuma limaman addinin musulunci Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudubar zaman lafiya a ikilisiyoyi da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna Najeriya a da can ba a samu da wannan rigingimu ba a da can da makiyaya da manoma mabarka ne ana zaman lafiya ana ce ni da zama tare manomi zai kira makiyayi kai nono a gurinsa makiyayi kuma zai zo manomi sai haƙi a gurinsa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene ke faru ina muka samu wannan addinin Kirista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact Yesu Almasihu ma ya koyar cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu 'yan arewa 'yan Najeriya don Allah mu karanta juna mu mutunta juna mu yi zaman lafiya da juna wannan shi zai taimake mu ci riba zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar mu da bambance bambancen mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu ci riba zama tare da wannan Make you a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya.
To ne muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Garba, kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
A wani babban kuma baya da Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya fuskanta 'yan majalisar dokokin kasar sun kada kuri'a a yau Asabar akan jinkirta yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyarsa da shugabannin EU akan fidda Burtaniya daga tarayyar Turai ko a'a abinda ya dagula shirye-shiryen gwamnatin kasar na ɓallewa daga tarayyar a ƙarshen wannan wata.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Daura da ta taya na gabatar da shirin sai Hailu Haili da haɗa shirin da kuma injiniyan namu na yau Greg Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.